الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
وانا شيني درس من فرقو أتشكين وانا لتافي لزام كرنتا مسونا العقل ومنزلته في الإسلام واللفر دكتور محمد بن موسى النصر. وانا لتافي wanda ya wallafa shi shine Muhammad ibn Musa al-Nasr, ɗaya daga cikin manyan almajiran Sheikh Nasiruddin al-Albani, mutumin Jordan ne, kuma Allah ya masa rasuwa a wannan shekara ta 1440, wato 1919. Allah ya ji gansa da rahama. Ɗaya daga cikin malamai waɗanda suke da ƙwari wajen da'awa da karantarwa da kuma hudubar juma'a a kasar Jordan. Asalin shi wannan littafi laccace yayi, kamar da ya bayyana, laccace yayi a wata daga cikin makarantu na kasar Bahrain, wanda su shugabannin makarantun ko shugabannin makarantar suka nemi cewa yayi a lokacin yayi ta daka, sannan kuma daga baya bayan ya dawo Jordan ya dawo Amman ya sake zama ya sake rubuce ita wannan lacca din ya koma zuwa littattafai, inda ya mai da ita ta zama littafi kamar yadda muke gani. A wannan littafi ya yi shi ne akan hankali da kuma matsayin hankali a musulunci, wato martaba da daraja da hankali yake da shi a musulunci, da iyakoki da Allah subhanahu wataala ya kayyade wa hankali cewa ba zai ketare su ba. Ya fara da fasalin farko wanda ya ce ni'matul aqli wa wujubu shukriha, wato hankali ni'ima ce da Allah subhanahu wataala ya yi wa dan adam, wanda yake wajibi akan sa ya yi Allah godiya akan hankali. Yake cewa i'lam rahimanillahu wa iyyak anna ma'rifatal muhsini wa ihsanahu anna ma'rifatal muhsini wa ihsanihi min mahasinil umuri وتوجيه الشكر إليه أحسن الأحاسن عند الجمهور. وانظر إلى من لم يعرفه مع مساواته إياك في آلة المعرفة وحرمانه لتعرف من الله إنعامه وإحسانه إليك وبددها تتميز الأشياء. إكي تشيوا كسني متن يسن واندي كوتة تامسا لكم إلين كوتة تامسا ليي wannan yana daga cikin kyawawan al'amura, kuma yi masa godiya akan wannan kyautatawa da ya masa yana daga cikin abubuwa masu matukar kyau a gurin dukkan jama'a. Yake cewa ka duba ka ga wanda bai san, wato wanzur ila man lam ya'rifu ma musawatihi iyyak fi alatil ma'rifa wa hirmanahu li ta'rifa min Allah in'amahu wa ihsanahu ilayk. Ka duba ka ga wanda shi bai san wannan ba, abinda kai ka sani, tare da cewa hanyar da za a san abin duk kuna daidai da shi, wato Allah subhanahu wataala ya yi shi ya ba ku hankali, ya ba ku gani, waɗannan hanyoyi ne wanda da su ake samun ilimi, kamar yadda Allah subhanahu wataala ya ce wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an waj'ala lakum as-sam'a wal-absara wal-af'idata la'allakum tashkurun. Ubangiji subhanahu wataala ya halicci dan adam ya kuma sanya masa ji da gani da hankali, domin ya ta haka ne zai san abinda bai sani ba. Yana zuwa duniya bai san komai ba, sai Allah ya sanya masa hanyoyin da zai san abinda bai sani ba da su, sune as-sam'a wal-absara wal-af'ida. To za ka ga cewa akwai ga wani nan Ubangiji subhanahu wataala shi ma ya yi shi kamar yadda ya yi ka, ya ba shi duka irin abin da ya baka, amma kuma shi bai san abin da ka sani ba. To kaga nan za ka san cewa shi kai Ubangiji subhanahu wataala ya yi maka wata ni'ima da ya wajaba ka gode masa, shine cewa bididdiha tatamayyazul ashiya, ko wani abu sai an haɗa shi da kishiyarsa ne za a gane kimarsa, a gane darajarsa. Ba dan duhu ba, ba za mu gane darajar haske ba. To ba dan kafirci ba za a gane darajar imani ba, haka ba dan ni'ima ba za ka gane darajar musiba ba. Duk abubuwa ba za ka fahimci darajar sa ba sai in ka san kishiyarsa. Mutum baya fahimtar kimar lafiyar da yake da ita sai idan ya yi rashin lafiya dan zai gane cewa ashe lafiya wani abu ce mai daraja sosai. Yake cewa nawwara bi nuril imani qalbaka hatta absarta bi diyaihi manafi'ahu wa absarta fi hadhihi ma ataatibahu wa mahalikahu. Allah subhanahu wataala ya haskaka maka zuciya da imani, wanda da wannan ne da hasken imani ne ka gane amfanin abin da kake ciki, da hasken imani ne ka gane hanyar da zaka bi ka tsira da kuma hanyar da in ka bi ta zaka halaka. Imani shi nuna maka wannan. Falaysa hadha min mujibati dhatika wujudika, ba dan kawai kana mutum shikenan sai ka zama ka san gaskiya ba, ka san bata, dan kawai kana mutum. Ai akwai wasu da yawa mutane ne kamar ka da suna da halitta irin taka, amma su ba su iya gane wannan ba. Ashe kaga wani ƙari ne Ubangiji ya maka yayin da ya baka abin da shi su bai ba su ba, wanda ya zama wajibi ka gode masa. Iz law kana kadhalika mukhtalafatil halatu wa muftaraqatil maqalatu khassaka bil jamali wal jalala. Kicewa ba dan in ka ce in da kawai dan kana mutum ne shi yasa ka gane gaskiya, ka gane bata, ka gane abin da ke daidai da wanda ba daidai ba, da ba za a samu sabani ba. Duk wani mutum sai ya zama shi ma akan gaskiya yake, akan daidai yake, ya san hanyar da zai bi, ya san wacce zai bi halaka. Amma tunda har kaga an sassaba, wasu sun bi hanyar gaskiya, wasu sun bi hanyar bata, wasu sun bi hanyar tsira, wasu sun bi hanyar halaka, to ya nuna cewa wani abu ne kari daga Allah subhanahu wataala, ba wai dan kawai kana dan adam ba. Da haka ne to da ba a samu sabani ba, da aqidu mutane ba su bambanta ba. Khassaka bil jamali wal jalala wa taraka ghayraka fi dalalati wal jahala. Kai wato ya kebance ka, ya baka kyan halitta da ta dara ta sauran halittu da yayi. Subhanahu wa ta'ala qad khalaqna al insana fi ahsani taqwim sawwaraka fa khalaqaka fa sawwaraka fa adalak bi ayi suratin ma sha'a rakabak. Haka Ubangiji ya yi wa ɗan adam mafi kyan halitta, ka kwatanta halittar ɗan adam da wasu halittu da kake gani sai kaga cewa ta ɗan adam mai kyau ce. Sannan kuma ya baka jalala, ya baka wani kwarjini wanda bai ba wa sauran halittu irin wannan kwarjini ba. Ya bar wasu ga sunan, ya basu cikin bata, ya basu cikin jahilci. Falakal hamdu ala ma'u falahul hamdu ala ma'ula. Saboda Ubangiji ya cancanci a masa godiya bisa ga abin da ya bayar. Sannan ya ci gaba da cewa wadhkur ma tafaddala bihi alayka, wacce magana ya dauko ta ne daga wani littafi da ake kira Mahasinul Islam na Muhammad Abdurrahman al-Bukhari. Cewa wadhkur ma tafaddala bihi alayka min al-aql alladhi bihi tamayyazta ala kathirin min al-makhluqat. Don haka ka rika tuna irin abinda Ubangiji subhanahu wata'ala ya yi maka kyauta da shi na hankali, wanda da shi ne ka sha bamban da sauran halittu. Fahdhar an tudayyahu aw tuhmilahu aw an tata'adda bihi haddahu. Daka kai guji kada ainihin ka tozarta wannan hankali da Allah ya baka, ko kai watsi da shi, ko ka ketare iyakokin Ubangiji da ya shata maka. Fama an'ama Allahu ala 'abdin ni'matan fasta'malaha fima khuliqat lahu illa hafizaha Allahu wa namaha. Babu wani abin da Allah subhanahu wata'ala zai wa dan adam ni'ima da shi, sanan da adam ya kiyaye wannan ni'imar, wannan abin da Allah ya masa ni'ima da shi, ya kula da haƙƙin Allah a cikin face Ubangiji ya yi ta baka wannan abu. To ko hankali da Allah ya ba mutum, idan ya tsaya ya aiwatar da hankalinsa inda ya dace, to wannan hankalin nashi kuma sai ya ta baka, Allah zai ta ƙara masa shi. To duka wata ni'ima da Allah zai ba mutum, idan ya tsaya ya aiki da ita inda ya dace, to Ubangiji sai ya ta baka mata, sai ya tsare masa ita. ولا اهملها ووضعها في غير موضعها الا سليبها وبقي عليه شقاها. Shi kuma babu wacce ni'ima da Allah zai ba wa dan adam, dan adam yayi watsi da wannan ni'imar ko ya sa ta inda bai dace ba, face Allah ya kwace wannan ni'imar ya bar shi cikin wato tsiyatsiyarsa. Fa hadha al-aql alladhi manahaka Allahu iyyahu min afdal al-ataya. Hankalin da Allah ya baka yana daga cikin mafi girman kuma fi falalar kyaututtuka da ya maka. Fama balukum tastamilunahu fi rukubi dinaya. Za ka me yasa ku mutane kuke amfani da hankulanku wajen yin abubuwa waɗanda suke kaskantattu, wanda ba su dace ba. Khalaqallahu lakum al-uqula litaqilu biha ma yanfa'ukum min al-ma'arif wal-ulumi an-nafi'a. Ubangiji ya yi muku hankali domin wannan hankalin ku yi amfani da shi wajen ku nemi ilimi ku samu abin da zai amfani ilimin da zai amfane ku watattaqu biha ila madarijil falah wannan ilimi kuma da shi ne za ku samu ku wato ku je mataki matakai waɗanda suke na rabauta bihimamin qawiyya wa qulubin wa'iya da hanyar amfani da himma wacce take mai karfi da kuma zuciya zukata waɗanda suke masu kiyaye al'amura faqawimu biha ma yadurrukum min al-akhlaq al-thaqila haka wannan ni'ima da ubangiji ya muku ta hankali har wanda kuka amfani da shi wajen samun ilimi to ku amfani da wannan ilimin wajen ku ga cewa kun kare kanku daga dukkan abin da zai cutar da ku musamman wasu miyagun halaye da wasu miyagun dabi'u yake cewa fala khaira fi man ghalaba shahwatuhu aqlahu wa alqathu fi al-mahalik al-wabila babu alkhairi ga mutumin da sha'awarsa ta rinjaye shi ta rinjaye hankalinsa wato maimakon ya aiki da hankalinsa sai ya bawa ya sakar wa sha'awarsa linzami har ta fi karfin hankalinsa ta jefa shi cikin halaka halaka wacce take mai tsanani fakkiru fil masalih wal manafi ku yi tunani cikin abin da yake maslaha ce abin da yake mai amfani fa idza tawaddahat faslakuha duk inda ku ga abu ne mai amfani to ku bi hanyar da take da amfani wa zahimu biha an-nufus al-aliyah al-muqbilah ala al-khair wa nafisuha haka kuma duk hanya mai amfani idan ka bi ta to zaka samu wasu ma da yawa waɗanda su ma suna bin wannan hanyar to yi kokari kai ka fada da su akan bin wannan hanyar kai kuma wato tsere da su wajen kaga cewa kai ma kaifin tankau wa fi zalika falyatanafasu mutanafisuna da Allah ji wa iyyakum an takuna himamukum fi tahsil al-aghrad ad-daniyah fatakhsaru uqulahum wa tudayyuha yace to ahir dinku kada ku sanya kokarinku da wato kazarkazar dinku kan abubuwan da ba su ne suka dace ba mutun da himma da kokari amma a cikin aikin banza ba a cikin abin da yake na alkhairi ba karshe mutun ya asara hankali da Allah ya bashi da kuma tozarta wannan hankali da Allah ya bashi to kiyaye wannan tuba liman kanat afkaruhu ha'imatan hawla ma yuhibbu Allah wanda duk tunaninsa ya zanto yana kai kawo ne yana ta zagayawa ne a cikin abin da Allah yake so to wannan ya rabauta kuma abin ayi masa murna ne da'iratan hawla ma yanfa'u ibadallah ya zamana dukkan zarkazar dinsa da himmarsa yana yin ta ne cikin abin da zai amfani bayan Allah to wannan shi ma abin ayi masa murna ne al-ikhlasu lillah fi kulli al-umuri shi'aruhu ya zan yi dan Allah a cikin kowane al'amari shine abin da yake wato shine kamar taken sa kace shine adoration sa wanda da shi ake gane shi wal ihsanul mutanawwi ala al-khalqi bitharuhum ya zamana kyautatawa mutane ta hanyoyi daban-daban shine kamar gurgun sa da yake lulluba da shi tuba liman kana shahwatuhu tab'an li aqlihi fa athara an-nafi'a wa faza bis-sa'adatayn kace haka nan abun faranta rai ne ko abin a yabawa mutum ne a yi masa murna idan ya zanto sha'awarsa ita ce take bin hankalinsa ba hankalinsa ke bin sha'awarsa ba to idan sha'awarsa hankalinsa shi ke wa sha'awarsa jagoranci kan abin da zai amfane shi saboda haka ya yi amfani da hankalinsa ya zabi ya fifita abin da zai amfane shi don haka ya rabauta da arzikin duniya da lahira وويل لمن غلب شهوته اقله فاختار الرذائل فخسر الدنيا والدين شي كما واتو هلكه تتبته ga wanda sha'awarsa ta rinjaye hankalinsa dan haka ya zabi miyagun abubuwa munanan abubuwa yayi asarar duniyar sa yayi asarar lahirar sa yayi asarar addinin sa man taraka ma tahawahu nafsuhu lillahi lam yaji faqdahu duk wanda ya bar abinda a zuciyarsa take so duk wanda ya bar abinda zuciyarsa take so kuransa yake so ya bar shi dan Allah to ba zai yi rashin sa ba wato ubangiji zai bashi madadin sa wanda ya fi shi alkhairi wa awadahu Allahu al-iman wa thawab Allah zai musanya masa da imani zai musanya masa da gwagwaban lada ومن تبع هواه وأعرض عما يحبه wanda duk hubbuhu maula wanda duk ya bi san zuciyarsa ya bujirewa abinda Allah majibincin sa yake wato so ibtalahu bil humumi wa anwa'il awsaf to kowanne Allah zai jarrabe shi da bakin ciki iri iri da damuwa da masibu daban-daban wannan magana ita ma ya dauko ta daga alfawakin shahiya littafin al-allama abdurrahman as-sa'idi rahimahullah wanda ciki wanda muka gani yana nuna cewa yana nuna cewa babu wato alkhairi ga dan adam irin ya zama na wato hankalinsa ya yi amfani da shi cikin abinda zai amfane shi kuma ya kasance hankalinsa ko yaushe yana kokarin gane abinda zai zan abinda Allah yake so abinda Allah ya yarda da shi ba abinda san zuciyarsa ko ransa yake so ba idan ya zama na ya mika jagorancin sa ga hankalinsa ya hankalinsa yayin yin jaye sha'awarsa to wannan shine yake rabauta ce hankali yadda Allah subhanahu wataala yayi shi ubangiji subhanahu wataala yayi hankali ya kuma bashi wato karfin da in dai zaka yi aiki da shi to ba zai ja ka zuwa ga gabarna ba shi hankali kullun yana nuna mutum abin da yake daidai shi yasa kaga alqur'ani yana ce afala ta'qilun dame ne ne ba za ku yi hankali ba kalu da kunna nasma wa auna aqilu ma kunna fi ashabis sa'id to da haka shi hankali ya ko yaushe yana nuna daidai ne to me yasa wani lokaci mutum gashi da hankali sai ba daidai ba shine sha'awa ta sha'awa ita kuma har ko yaushe abinda rai yake so ce sha'awa ana nufin abinda rai yake so wanda ya rai ka yake so ba lalle ya zama ba lalle ya zama abinda yake ba lalle ya zama abinda yake mai kyau ba to shi kuma ita kuma zuciya har kullun za ta yi ta kokarin ta kawata wa hankali wato ta bashi wasu abubuwan da zai gani kamar hujja akan abinda take so za ta yi kokarin ta bashi don shi yana tafiya ne da abinda yake daidai za ta yi kokarin ta karanta ta nuna masa wasu abubuwa waɗanda ba haka suke ba dan su zama wata hujja ce mai ƙarfi wanda ita kuma shi kuma hankali zai gamsu da wannan to sai kaga cewa ga mutum da hankali amma kuma yana yin wani abin da ba hankalin ba saboda zuciyar wannan sha'awar ta riga ta nuna masa cewa abu kaza kaza ne kaza kaza ne kaza kaza ne har shi hankalin ya gamsu cewa eh wannan abu mai kyau ne saboda haka sai ya mutu da haka shi hankali har koyaushe idan har mutum ya tsaya ya yi aiki da shi akan inda abin da ya dace to babu shakka da wahala ya ja shi zuwa ga abin da yake ba daidai ba to sannan sai kuma ya kawo magana ta Ibn Taymiyyah shi kala Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala Ibn Taymiyyah a cikin majmu'ul fatawa yana cewa balil aqlu shartun fi ma'rifatil ulum wa kamali wa salahi al-a'mal hankali sharadi ne wajen sanin dukkan wani ilimi babu hankali ba abinda mutum zai sani so haka hankali shine yake sa mutum ya san abinda bai sani ba sai yasa ubangiji ya ce ja'alakum sam'a wal absara wal af'ida afida shine hankalin wa kamali wa salahi al-a'mal kuma sai da hankali ayyuka sukan kammala sukan cika sukan yi kyau shi yasa ya zama sharadi ne na aiki duk wani aiki ba zai yiwu ba ko ba a dora wa mutumin da yake mahaukaci ba ko yaro da bai balaga ba saboda a lokacin ba shi da hankalin da zai fahimci yadda abin yake har ya aikata shi kuma ya aiki nashi ya kyau shi yasa ba a dora wa mahaukaci ba a dora wa yaro ba sai ya balaga domin wannan sharadi ne na sanin abu wa bihi yakmulu al-ilm wal 'amal da hankali ne ilimi da aiki yake cika lakinahu laysa mustaqillan bidhalika sai dai shi hankali ba shi kadai bane akwai wasu abubuwa tare da su da shi lakinahu gharizatun fi an-nafsi wa quwwatun fiha bi manzilati quwwati al-basar allati fi al-'ayn sai yake cewa shi wata dabi'a ce ko wani abu ne da Allah ya halitta a tare da mutum ya sanya masa shi a jikin sa kamar yadda ya sanya wa dan adam gani ta hanyar ido ta hanyar ido Ubangiji subhanahu wataala ya halicci gani, idan ba wai shine ganin ba, amma Ubangiji ya sanya ganin a ido. Fa idza tasala bihi nurul iman, shi hankali idan hasken imani ya hadu da shi, wal qur'an, da hasken alqur'ani, kana ka nurul aini idza tasala bihi nurul shamsi wan nar, to kamar hasken ido ne idan ya hadu da hasken rana da wuta. Yanzu da za a cikin duhu a dauke wuta, ga idan ko roƙo gashi nan ba wani abin sarrafa mutum zai gani ba, kaga ashe shi idan kadai ba shine ke ganin ba, dole akwai wasu abubuwa da suke taimaka masa. Amma kuma in ba shi waɗannan abubuwa za su iya baka ganin ba. An fahimci misalin da yake yi, in ka fito cikin duhu ga idan ba za ka gani ba, dole sai da idan, sai da wannan hasken. To haka nan idan da a ce akwai hasken ba idan, shi ba za ka gani ba, so za ka tare suke. To haka shi ma hankali yake, shi kadai in ba tare da wahayi ba, wasu abubuwa za ka da suke su. Shi yasa ibada, ya ake ibada ba a riskarta da hankali kadai, shine dalilin da sa Allah ya ko annaba, dan haka ba sai a bar dan adam ya iya gano me Allah ya, Allah yake so a yi masa kaza, ya Allah yake so a yi masa, ba zai yi ba da hankali kawai dan adam ya gane wannan. Amma yayin da wahayi ya sauka, yana cewa dan adam to kai wannan tafiya, to a lokacin kuma hankali zai gane cewa eh abin nan mai kyau ne, abin nan yana da kyau. Akwai abubuwan da hankali yana riskar su, amma akwai wasu abubuwa da hankali baya riskar su, kamar gaibiyat, kamar harkar ibada, hankali baya riskar su shi kadai. Don haka sai ya hadu da hasken imani da na wahayi. Fa idan farada bi nafsihi, idan shi ido shi kadai wato yake banta da kansa, lam yabsur al umur allati ya'juz wahdahu an darkiha, ko mu ce hankali, idan hankali shi kadai ne, to ba zai iya gano wani abin da shi kadai ba zai iya riskarsa ba. Wa in uzila bil kulliya kanat al aqwal wal af'al ma'a adamihi umuran hayawaniya, idan aka ce babu hankali kuma gaba daya, to da maganganun mutum da ayyukansa za su zama kamar wato abin na dabbobi, zai zama ba su da saiti. Kad yakunu fiha mahabbatun wa wajdun wa dhawqun kama kad yahsul lil bahima, zai zama a ciki akwai abin abun su, akwai abin da mutum zai ji shi, akwai abin da zai dandane shi, kamar yadda dabba takan ci abu mai dadi ta ji dadin sa, takan ci abu mai zafi ta ji zafin sa, takan ci abu mai dandano ta ji dandanon sa. Amma kuma wannan ba shi ne abin da ake nema ba, ba shi ne abin bukata ba. Fal ahwalul hasilatu ma adamul aqli naqisa, duk abubuwan da za su faru za su samu in babu hankali, to suna da tsawaya. Wal aqwalul mukhalifatu lil aqli batila, duk kuma wasu maganganun da za su saba wa hankali to ba su da kyau. Wannan magana ta Ibn Taymiyyah ce, ya ci gaba da cewa shi Ibn Taymiyyah, wa rusulu ja'at bima ya'jizu al aqlu an darkihi, su manzanni sun zo ne da abin da hankali ba zai iya riskarsa ba, abin da hankali ba zai iya fahimtarsa ba. Akwai abubuwan da hankali zai fahimce su, manzanni suna zuwa ne don su kara tabbatarwa da mutane wannan abubuwan. Misali gaskiya, hankali, duk wani mai hankali ya san gaskiya wani abu ne mai kyau. Me ta yaya za ka gane cewa duk wani mai hankali ya yarda gaskiya tana da kyau? Ba zai so a yi masa ƙarya ba. Ashe ka ga ko musulmi ne ko musulmi ne, ko waye ya yarda cewa gaskiya wani abu ne mai kyau? Yayi da zalunci wani abu ne mara kyau, ko ba annabawa ba littattafai, dan adam yayi da zalunci ba yake kyau, tunda shi ba da za a yi masa ba zai so ba. Don haka akwai wasu abubuwa waɗanda dukkan masu hankula sun yi tarayya a kansa, kamar adalci, sun yi tarayya akan kyan adalci, sun yi tarayya akan munin zalunci, sun yi tarayya akan gaskiya, sun yi tarayya akan kyan gaskiya da munin ƙarya, sun yi tarayya akan kyan kyautatawa. Ka kyautata ma wani, duk wani mai hankali ya yarda san cewa kyautatawa wani abu ne mai kyau, munana wani abu ne mara kyau. To duk waɗannan abubuwa musulunci zai zo, ya zo don ya ƙara tabbatarwa da ɗan adam, su kuma ya faɗi wasu ladaddaki don a sa ɗan adam ya bi wannan hanya. Amma kuma wasu abubuwan hankalin ɗan adam ba zai kai gare su ba, dole sai an saukar da wahayi, sai an saukar da littattafai, sai an aiko da annabawa, shi kadai ba zai iya gano su ba. Lam ta'ti bima yu'lamu bil aql imtina'uhu, amma dukkan manzanni babu wani manzo da yazo da wani abin da a hankali za a ce ba zai yi ba, sai dai kawai a hankali a ce abun wato kafin wahayi ya gaya maka ba za ka riske shi ba ba za ka gano shi ba amma kuma aka gaya maka ba za ka ce ai ba zai yi ba shi yasa ba a cewa shari'a saba na hankali kamar da wasu shari'a ba ta saba a hankali sai dai ta zo da abin da zai dima wuta hankali da farko ya kasa ganewa amma kai masa bayani sai ya gane haka duk wani abu na shari'a in kafin a gaya maka watakila za ka dima wuce ka kasa fahimta wai me yasa kaza kaza amma da za a yi maka bayaninsa kuma hankalinka zai riske shi ya ce lakin al-musrifuna fihi qadaw bi wujubi ashiya qadaw musrifuna fihi qadaw bi wujubi ashiya wa jawaziha wamtina'aha li hujajin aqliyatin bi zamihim sai dai waɗanda suka zuzuta lamarin hankali wato suka ƙi yadda cewa wahayi wani abu ne wanda yana gaba da hankali suka ɗauka hankali shike gaba da wahayi a nan yana ishara zuwa ga mu'tazilawa da falasifa waɗanda su suna ganin hankali shine farko wahayi yana bin shi a baya to su ne yake nan ya kira al-musrifu wanda suka zuzuta sha'anin hankali don haka da hankalinsu sai suka ce dole a samu kaza ko kaza zai yiwu ko kaza ba zai yiwu ba saboda wasu hujjoji na hankali kawai shi yasa za ka ga da tsabar hankalinsu misali mu'tazila su ce ba zai yiwu a ga Allah ba wahayi ya tabbatar da ganin Allah hadisai da yawa sun tabbatar da ganin Allah ranar gobe kiyama wahayi ya tabbatar da ganin Allah ranar gobe kiyama kalla إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ووجوه يومئذ ناظرة ناظرة إلى ربها ناظرة حديث سنزو شوى الله سبحانه وتعالى إذا سكين شكا من نسكي غن الرانا ومن نسكي غن الرانا باتالة سنة توليلين يا وجن غن انتبا قوة يا دقا كيزي غن تبا شو دقيرو أرمان سنزو دا داما دقا النبي صلى الله عليه وسلم وندي تبتا دقنا غن الله ما سو أهان كالي أهان كولان سوسيكي غن غن بازي tabbatarwa da Allah tabbatar da ganin Allah yana da shi dan Allah yana da jiha wato kamar akwai wani bangare da Allah yake sai zaka kalla abu kace zaka kalla abu to kamar kayo abu guri ne to su kuwa a tunanin su ba zai yi aiwa Allah guri ba tunda ba zai yi Allah guri ba to ba zai yi a kan shi ba to shine hujjajun aqliya yake cewa hujjoji na hankali wanda suke ganin bizamihim ya taqaduha haqqan wahi batil suka ga suke ganin wadannan hujjoji na hankali gaskiya ne alhalin ba gaskiya bane wa aradu biha nubuwat suka duka wato karata da abinda annabawa suka zo da shi wama ja'at bihi da abinda annabawa suka zo da shi wal mu'riduna anhu saddaqu bi ashiya batila wadanda kuma gaba ɗaya suka tattara hankali suka watsar wanda su kuma gaba ɗaya hankali ba ya da muhimmanci a gurinsu suka tattara suka yi watsar to sai kuma wasu abubuwa na ƙarya aka zo a gaya musu sai suka yadda da shi zuwa gaya musu wasu karamomi na wani waliyi kaza yana yin kaza yana yin kaza suka yadda da waɗannan abubuwa wanda wasu abubuwan kuma a hankalce ma ba za su ja su gatu ba wa dakhalu fi ahwalin wa a'malin fasida wanda wannan yasa suka shiga cikin wasu halaye da wasu ayyuka marasa kyau وخرجوا عن التمييز الذي فضل الله به بني ادم على غيرهم haka sai suka fita daga wannan fifikon da Allah yayi wa dan adam na bashi hankali ya fifita shi akan wasu da dama daga cikin halittunsa da suka watsar da hankali sai suka koma a matsayin kamar dabbobi ba mutane ba sai mu tsaya anan daga gaba ma ci gaba insha Allah sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad